Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 125 da ke Yamai ko a gidajen rediyon amfani da sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Bai ga haka muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 4:30 kenan agogon Washington. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano ta yi kira ga kasashen da suka ci gaba waɗanda ke tallafawa ilimi a kasashe masu tasowa da su mai da hankali kan muhimman batutuwan da suke damun fannin ba wai abubuwan da su suke bukata ba.
Yanzu su ɗebo wannan malamai mu su kawo su ba su scholarship su zo su yi karatu, saboda wani ita ce babbar shuka wacce za su yi mana yanzu, saboda yanzu kaga kuɗi da karewar tattalin arzikinmu.
Sannan Ibrahim Kalmasi Garban zai zo da shirinsa na mu tattauna, amma zai fara ne da karanto mana labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya yi kira ga matasa a Burtaniya da su nisanci yawan mummunan zato da shakku da kuma kyamar baki a yayin wani taron tattaunawa na jama'a a birnin London a yau dinnan Asabar, kwana guda bayan da ya shace caka kan nuna goyon bayansa ga ci gaba da kasancewar Burtaniya a kungiyar tarayyar Turai. Shugaban na Amurka ya ce yayin da canji ya kunno kai akan fuskanci jarabar buƙatar kare asali, abinda Obama ya ce ya kamata a yaƙa dunƙulewar mutanen duniya da kuma sajewar al'ummomi a cewarsa ba abubuwa ne da ya kamata a ɗauke su a matsayin haɗari ba, sai dai a matsayin wata dama. Obama ya amsa tambayoyi kan batutuwa da dama, ciki har da abinda zai so ya ga shugaba na gaba ya aikata da kuma irin tasirin da zai so wato abin da ya gadar yayi yayin wani wato yayin da wa'adinsa na shugabancin ƙasa ya cika. Ya ce ya kamata a jira har sai wajen shekaru 10 kafin ya iya cikakkiyar bitar abin da ya gadar. To amma ta bakinsa, ina jin na aikata gaskiya, daga ƙarshe zan yi bitar abin da na aikata, to amma ina alfahari da abin da nayi. An jinkirta shirin dawowar madugun 'yan adawar Sudan ta Kudu Riek Machar Juba babban birnin ƙasar yau dinnan Asabar, bayan da gwamnatin shugaba Salva Kiir ta buƙaci damar bincikar irin makaman yaƙin da tawagar Machar ɗin za ta zo da su. Wannan buƙata ta gwamnatin ta zo ne jim kaɗan bayan wani taron jami'an gwamnati jiya Juma'a. Tun da farko gwamnatin wato kwamitin haɗin gwiwa na sa ido kan yadda shirin sulhu ke gudana GMEC a takaice ya bada jirgin Machar ɗin damar sauka. Dawowar Machar Juba wani muhimmin ɓangare ne na yunkurin maido da zaman lafiya da zai haɗa da kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa, bayan wata yarjejeniyar da aka cima tsakanin Machar da shugaba Kiir Bara ta kawo ƙarshen rikici a Sudan ta Kudu. Dokar fa a sha wato a shafa ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Hukumar sojin Koriya ta Kudu ta ce Koriya ta Arewa ta harba wani abu mai kama da makami mai linzami daga wani jirgin ƙarƙashin ruwa zuwa cikin teku. Hafsoshin sojin Koriya ta Kudu ne ya bayyana hakan yau Asabar, yana mai cewa an harba wani makami, to amma babu tabbas ko gwajin ya yi nasara. 'Yan sa'o'i daga baya sai jaridar Koriya ta Arewa mai suna Rodong Sinmun ta ce ya kamata shugabar Koriya ta Kudu Park Geun-hye ta tanaji likafanin yin jana'izarta. Shugabar Jamus Angela Merkel da wasu jami'an kungiyar tarayyar Turai za su tafi Turkiyya a wannan ƙarshen makon don su kwantar da hankali kan wata yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka cimma a watan jiya ta taƙaita yawan 'yan gudun hijirar da ke kwarara zuwa Turai. A ƙarƙashin wannan yarjejeniyar da ta tanaji dala biliyan 7, za a maida 'yan gudun hijirar da suka isa gaɓar girka zuwa Turkiyya, a madadin hakan za a bar 'yan ƙasar ta Turkiyya su tafi Turai ba tare da sun mallaki biza ba. kodayake manufar hakan ita ce takaita yawan masu shiga girka babu sa'ida ba, kungiyar ta sa ido kan masu wato kaura a duniya ta ce dimbin bakin haure na ci gaba da isa ta kananan jiragen ruwa. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi barazanar watsi da yarjejeniyar muddin dai Turai ta kicika nata alkawarin na barin 'yan kasar Turkiya su shiga Turai ba tare da sun mallaki biza ba.
To Ibrahim Kalmasi Garba kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko, gwamnatin jihar Kano ta yi kira ga kasashen da suka ci gaba waɗanda ke tallafawa ilimi a kasashe masu tasowa da su mai da hankali kan batutuwan da suke damun fannin, ba wai abubuwan da su suke ganin yafi muhimmanci ba a fannin na ilimi. Mataimakin gwamnan jihar ta Kano Farfesa Hafiz Abubakar ne ya bayyana hakan a wata hira da muka yi da shi a lokacin da ya halarci wani taron magance matsalolin yankin arewacin Najeriya da jami'ar Johns Hopkins ta shirya a nan Washington, kamar yadda za ku ji a wannan hirar da muka yi da shi.
Yawancin su in sun zo sai su ce ba za su yi gini ba, ba za su sai muka kujerar zama ba, amma za su ɗauki malamanku su kai su ɗan bita ta sati ɗaya ta sati biyu da waɗansu jami'an gwamnati da sauransu, kuma kuɗaɗe ne masu yawa da ake kashewa.
To amma ku ba kwa gaya musu ga ainihin buƙatarku?
Mukan faɗa, amma yawanci gaskiyar malamari lokacin ya yi latti baya canja alƙibla, saboda abu ne wanda yake gaskiya sun shiryo shi, duk da dai za su zo su ce me kuke so. Amma lokacin ma da za a zo a ce me kake so da an gama shirya abin, iyaka inda wata ɗan dama abin da ka faɗa sai a ɗan gyara. Amma magana a canja alƙibla, yanzu zan iya tuna lokacin da na gama firamare kan in shiga sakandare, ai Turawa ne da kansu suka je Kano, su suka gina makarantar yanzu da ake kira FCE Kano. Akwai blocks in ka je za ka gansu na farko, ginin ma su suka yi da kansu, su suka zo suka yi lokacin jeji ne. Daga WTC nan babu komai sai jeji kafin BUK, saboda lokacin suna so su kawo mana tsarin karatu na Amerika na bayan ka gama giretu a wajen koyarwa, ka je kai abin da suke kira Advanced Teachers College. Wannan Advanced Teachers College shine daga baya muka juya shi muka mai da shi NCE, amma da suke so mu karba hagginin ma su suka yi mana, su suka kawo kujerun zama, su suka kawo littattafan library, suka kawo malamai wanda za su koya wa mutanenmu su zama malaman wannan
kwara. To me yasa kake ganin tsarin ya canja a yanzu?
Eh to lokaci ne komai yana canjawa. Yawancin su dai suna ganin cewa kasanmu arzikinta ya karu, ya kamata ta dauki waɗansu nauyi.
Matsalolin da ka lissafa suna da yawa. Anaka kiyasin kana gangan ce wanne ne kamata fara tunkara, me zaka ce?
Yanzu su ɗebo mana malamai mu su kawo su ba su scholarship su zo su yi karatu. Saboda wannan ita ce babbar shuka wacce za su yi mana yanzu, saboda yanzu kaga kuɗi da karewar tattalin arzikinmu kusan zai wahala gwamnatin jiha ta iya ɗauko malamai masu wata lamba ta kawo su nan. Amma yanzu ko da haɗin gwiwa ne su ce mu ɗan biya ko kuɗin tikitinsu da wani ɗan ɓangare na rayuwarsu, amma kuɗin makaranta babu, su ɗauko mana su da yawa. Ai an taɓa yi, ana yi a baya crash program, yawanci da duk malamanmu na Kano wanda suka yi karatu a Amerika, jami'ar Ohio suka yi.
Mataimakin gwamnan jihar Kano kenan Farfesa Hafiz Abubakar. To yanzu ga gwamnati cewa goma sura minti 21 a Najeriya, wato 5 kenan sura 21 a nan birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Alƙalin kotun ɗarar ma'aikata wato Court of Conduct Justice Aladi ya sa an yi waje da babban lawan shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da ake yi masa shari'a kan tuhumar rashin bayyana dukiya. Babban lauyan Kano Agabi ya fuskanci hushin kotun ne don sa'in sa da yi da alƙalin.
As a personal representative of President Obama, just as you will never give up.
Ita ko jakadiyar shugaba Obama Samantha Power a ziyarar aiki a Najeriya ta ce Amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa wajen tallafawa yaƙi da Boko Haram ba. Hakan rahoto ya nuna Amurkan za ta tallafa da dala miliyan 40 don taimaka taimaka kasashen yankin tafkin Chadi ga yaki da yan ta'adda. Abigail Goza da ta kwato da ganun yan Boko Haram ta yi bayani mai juyayi.
Kowane rana namiji a cikin su zai kwanta a kirjin mace har mutum 15. Miji daya zai je kwanta akan ka har 15.
Ita korondon sojan Najeriya ta yi karan batta da yan Boko Haram a Kareto da ke arewacin Borno, inda a gefe guda komandan sojan ya tsallake rijiya da baya kan hanyar ziyarar Dakaro a Bama. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren mu na tattaunawa. Nasiru zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kan bullo daga duhun daji su farma mutane daga Loto zuwa Loto a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake sake komawa ga takwaransa. Nasiru.
Nasiru Gambo Malumfashi, dazu da na ce ma ina da tambayo da zan ba kan bayanan sirri da kake cewa ya dace a dage ana samu. Shin kai kana gabawo bayanan sirrin ne ka duba akwai gwamnatoci a jihohin nan duka, ko da yake na san yankin yana da wasu dazuka masu wasu irin sunaye ma na tarihi, su dajin Rugu, su dajin nan na birnin Gwari, su dajin Gwalgore.
Ina jin yankin Zafi duk su ne shi da zazzakan kwarai. Wannan dajin Rumu shi ne da yanka haye shiga har Katsina ya wuce kuma ya tafi har yayi dajin Falgori, shine ta haye Yobe ya shiga Adama ya wuce har Sabisa. Wannan daji yake magana na dajin Runhu.
Yawa, to abinda nake nufi wannan kana ganin kamar babu ma jami'an tsaro da suke ratsawa cikin waɗannan yankuna domin su samu bayanai, wato ma'ana ana yin abinda ake kira fargar me yake fara
fargar daji ko
fargar jaji da yake ma kaga baka sune sai a hankali fargar jaji ake cewa ko kuma iko bayan hari, ma'ana sai bayan hari ga an samu matsala sannan a ce kuma za a dau mataki.
Wato idan ka duba waɗannan matsaloli, musamman matsaloli na tabarbarewa tsaro a Najeriya ko musamman a arewa, su waɗannan jami'an tsaro ko hukumomin tsaro da suke ta kokari dan su kawo wannan su kawo daidaito al'amari a harkar tsaro, yanzu ne suke samun a yanda suke samun kayan aiki ko kuma wato ƙwarin gwiwa ma su yi wani abu. Saboda idan ka duba baya ko magana wannan bayanan sai na tsaro babu shi, akwai shi. Misali, ya kamata a ce yanzu zuwa yanzu gwamnatocin waɗannan jihohi da su kuma hukumomin tsaro da ke waɗannan jihohi sun shiga sun yi wani abu, sun shiga cikin wannan matsala, sun in ba su kawo ƙarshen wannan matsala ba gab a ce suna gab da kawo ƙarshen wannan matsala. To magana wancan bayanan sirri, muna da wannan al'ada na rashin wannan abu, tunda abin inda akwai wannan bayanan sirri ko magana Boko Haram da muke fama da ita yanzu, ai da ba mu kai a inda muke yanzu ba. Su wannan ita musamman jihar Zamfara tana da mutum ɗaya wanda kusan a harkar fannin tsaro ba a Najeriya ba a duniya ma yana ɗaya daga cikin ƙwararru na magana harkar tsaro. Amma duk da haka wannan abu bai taimaka ma jihar ba a kawo ma ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita ta taɓarɓarewar tsaro musamman a ƙauyuka. Ai wannan abu da ke ta faruwa ba kusan ba a cikin garin Zamfara Gusau bane ba Zamfara, a ƙauyuka ne na local government ƙananan hukumomi da wasu ƙauyuka da suka zagaye ita wannan jiha ta Zamfara.
Nasiru, ina ga yin muka kawo irin maganar nan ta cewa akwai manyan mutane na tsaro a wajen, ina in ka lura suna yi wa ƙasa aiki ne baki ɗaya, ba wai don saboda ka fito daga yanki shikenan sai kuma ka ɗauki duk jami'an tsaro ka tafi garin ku ka ce za ka yi kula da harkokin tsaron kawai a nan ba.
To ai matsala ce taka ta gida yanzu, ba ka gani? Misali, lokacin da wannan yaƙi na Boko Haram ya kai makura, akwai dattawa na Borno sun zauna a jakanin su suka nemi su kawo makan su a mafita akan wannan aiki da wannan matsala dake addaba su to musamman su kansu mutanen waɗannan mutanen manya-manyan speto general na yan sanda da su manya-manyan jami'an tsaro na yan sanda tsohon mai ba shugaban kasa shawara ta harkar tsaro da shi wannan minister babban minister a harkar tsaro na kasa su ya kamata a ce sun zauna su to wannan ai matsala ce ta mu ta gida ma mu aje mu magana gwamnati wannan matsala ce abu ne wanda ba zai gagare mu ba ya zami mu taimaka ma mutanen mu su fita daga cikin wannan bala'i na rashin tsaro
awwal Sharif Falala me zaka ce mi ko zaka faɗa wa masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka irin bayanai da yan kungiyar gizago da ke wannan yankuna suke faɗa don wani lokacin akwai lokacin da kake cewa sai su yi ta bugo waya kai ma sai ka ji kamar kai ta zubar da hawaye
gaskiya ne wato kamar yadda ka faɗa a gabatarwa ka ko na bayani kungiyar gizago kungiya ce da take tattare da dimbin al'ummomi wanda akalla muna da membobi kusan sama da mutum 300 a faɗin tarayyar Najeriya kuma jihar Zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da take ba da gudumawa wajen bunƙasar gizago mayafi yawan 'yan jihar Zamfara sun san da ƙungiyar gizago saboda su shugabannin jihar na gizagon tsayayyu ne domin suna amfani da kafafen yaɗa labarai wajen wayar da kai ilmantar da kai kai tallafi kai gudumawa musamman dama ya manufar kungiyar yana ɗaya daga cikin wayar da kai kuma bisa wannan matsala da ta faru a kwanaki a matsayina na shugaba na ƙasa shugaban Zamfaran ya kira ni yake ce mun akwai wani shiri da suke yi na wayar da kai akan al'umma domin yadda jama'a za su yi su dinga kare mutuncin kansu da kuma kare martabar kansu domin kaucewa aukuwar irin waɗannan abubuwa da ka iya shigo su fito. Gaskiyar magana shine matsalar Zamfara matsala ce da take da buƙatan da wanda yake ko in ce da bafulatanin da yake a riga da ɗan bokon da yake a cikin gari da ɗan bokon da yake a wajen gari da ma'aikaci da ɗan kasuwa da ma ko menene a zo aka fahimci juna a ɗauke siyasa saboda abin dole sai an ɗauke siyasa a kai kada a dinga kallon saboda ba wani bane a gwamnati yasa ai ba a samu zaman lafiya ba ko kuma a ce saboda wani ne yana iya ƙoƙarinsa saboda ba a so ya kai ga inda ake so ya cimma na nasarori sai a ta haifar masa da matsaloli wannan dalilin yasa zaka kasa ganin baki ya zo ɗaya akan wasu al'amura
kana nufin wannan abun akwai naga ka fara kawa kana nufin kashe-kashe ko talauci ko wasu matsaloli a wannan yankin akwai abin da ya shafi siyasa a ciki
akwai abin da ya shafi siyasa saboda na daya abin zaka dinga gani akwai bakin ciki da bacin rai a cikin yadda al'amarin ya faru kamar yadda na faɗa maka abin yanzu ya dauki kusan shekaru 6 yana faruwa kai tsaye ba zaka danganta abin ga wani bangare na siyasa ba kace shine domin mutanen nan da suke yin wannan aika-aika kamar yadda binciken mu ya gano Bahaushe ya ce da ɗan gari akan ci gari majoritin waɗanda suke shiga zaka ga musamman ake shiryawa gari a je a farmaki garin kuma a doshi wani gurin kuma a kasa tara waɗannan mutane har su kai ga inda ake son su kai idan yanzu aka yi tara-tara aka kashe mutum biyu ko kuma wani bayani ya samu cewa an kashe mutum biyu a gari kaza to zaka ga wannan al'umar wannan yankin suna cikin ɗari-ɗari domin abin da bai wuce kwana ɗaya ko biyu ba zaka ga an yi shirin ramuwar gayya an je an farmaki al'umar an yi har ɗaukan me ake kira harin ɗaukan fansa sai kaga gaba ɗaya an kashe al'umma da yawa kamar yadda na faɗa irin waɗannan abubuwan sun faru a garuruwa da yawa zaka ga cewa ai an kashe an yi tara-tara an kashe irin na mutane mutum biyu uku sai kaga kuma an yi hawa na musamman an zo an kone garin to kaga su dole akwai buƙatar tsakanin karamar hukuma kaza da karamar hukuma kaza da kuma ita kanta rundunar yan sanda ta ƙasa reshen jihar su hada wani committee na wucin gadi wanda za a dinga diban dukkanin al'ummar da suke cikin wannan ƙauyuka a zuba su su dinga ran gadi kuma a ba su isassun kayayyakin aiki wanda zai taimaka a ba su dama yadda za su dinga sadar da bayanai ta yadda dukkanin wata mota ko mashin da zai shiga ko ya wuce, a tabbatar ana da rijistansa kuma ana da bayanin ina zai je da ina zai fito, domin maharan suna amfani da irin manya-manyan baburan nan ne. Kaga sun shiga abun kamar abin nan, zaka ga sun dauki baburan fiye da 50, yadda kasan kamar wani tashin gari fu sun gama sun sha. To irin wayannan mashina ko ba komai, idan man su ya kare za su zagayo su shigo cikin gari su sha mai. Kaga akwai bukatan a sa idanu a tabbatar da irin cewa waɗannan irin mutane ne suke zariya a tsakanin wayannan kauyuka, domin su ɗan kauyukan su samar wa kansu maslaha da kuma tsaro.
Haka to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Yusuf Samburga cikin na ƙungiyar Izala, wanda zai gabatar da kashi na uku na jawabin da ya fara a baya, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban ƙabilun yankin tsakiyar Najeriya ko Middle Belt. Ga Mr. Mark Amani.
Mai magana Mr. Mark Amani, wanda aka fi sani da president na Middle Belt Progressive Forum. Shugaba na ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya. Jama'a assalamu alaikum. A gaskiyar magana kowa ya riga ya sani, kuma mun sha fadi ko da shike wani lokaci za mu faɗi magana za a ji amma ba za a yi amfani da shi ba saboda waɗansu dalilai ka to. Amma gaskiyar magana duk irin matsalolin da muke fama da shi a Najeriya, musamman kuma arewacin Najeriya, a gaskiyar magana ban ma biya kanmu gaskiya. Saboda haka a kullum kiran da nake yi, a gaskiyar magana idan za mu fito mu biya kanmu gaskiya, ko shakka babu irin matsalan da za mu samu makamancin irin abin da muke gani a yau. Domin duk mutumin da yake a Najeriya, musamman kuma arewacin Najeriya, har a ce za a wayi gari mu samu kanmu a cikin magwacin hali irin wannan, gaskiyar magana ƙarya ce. Ana misali, idan aka koma ta bangaren addini, mutane a nan suke ci suke sha. In aka koma ta bangaren shugabanci ma haka yake. To amma shin gaskiyar magana idan har za mu yi mu rinka kirkiro rigingimu saboda biyan bukatun kanmu ko kuma biyan bukatun waɗansu mutanen, sannan muna ta wulakanta kasan nan, domin kasan nan a yanzu maganar da ake ciki, gaskiyar magana muna dai zama ne kawai, amma ba yadda ya kamata mu zauna ba. So kiran da nake kokarin in yi a nan shine, na san akwai maganganu na manoma da makiyaya, akwai maganganu dama na Boko Haram, akwai maganganu na empowerment, na tallafawa matasa marasa aikin yi. To ire-iren waɗannan abubuwa sun haddaba kasan nan. Waɗansu mutanen kuma suna amfani da cewa talauci talauci talauci, wajen idan talauci na damun mutum shikenan sai ka je ka yi ta tada rigingimu. Shin in ka tada rigingimu, watakila kana da iyalai kana da iyaye, sai ka tada rigingimu, shin ina za ka zauna, ina iyalanka za su zauna, ina ne iyayenka za su zauna. Kaga kai baka zauna lafiya ba, iyayenka ba su zauna lafiya ba, iyalanka ba su zauna lafiya ba. Saboda haka ni ina kira musamman akan maganan matasa, to mu bar yaudarar al'umma. Kullun aka tada zance mu ce talauci talauci, ni na san cewa akwai matasan da ko da zaka biya su ka dauke su aiki ka biya su $100,000, wallahi ba za su yi aikin nan ba. To maganan talauci shin giya mun yadda za a yi da irin waɗannan abubuwa? So idan aka tashi magana sai a rinka kamar ma ana ta karfafa su ne dama su rinka wadun sabubuwa saboda talauci. To talauci dama rashin godiyar Allah dan arewacin Najeriya shi yasa duk waɗannan bala'o'i suke ta cimu. Domin idan ka dubi duk fadin Najeriya, duk inda ka je kadarorin da wannan gari yake da shi, cikin kashi 100 ne nake tabbatar maka na taka Najeriya, na taka wurare daban-daban. Duk irin abin da ka gane dama ko na sha'awa ne ko makamancin haka, kana tambayawa zaka ji an ce maka yi dan arewaci yake da shi.
Shi ma Sheikh Yusuf Sambarga cikin ya ce hakuri da juna da kuma yafiya ne kadai za su tabbatar da zaman lafiya wanda sai da shi ake samun ci gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda aka ji murya ta, sunana Yusuf Muhammad Sambarga cikin mataimakin shugaba na majalisar malamai a kungiyar jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. To ni kiran da nake yi zuwa ga al'ummar Najeriya baki daya shine akan mahimmancin zaman lafiya. To a ka'idar musulunci, idan aka samu mutum yayi zamba cikin aminci akan wani abu da aka dora shi shugabanci akai, to a ka'idar musulunci a abinda na fahimta ansar abin ake yi a maida baitul malin gwamnati, kuma in akwai wani aikin gwamnati a hannunsa shi a cire shi a sa wani wanda yake amintacce. To anan ni abinda nake gani babu shakka an so irin wa'annan kudade ba za a ce yana da laifi ba. To sai dai kuma ni a iyakattawa fahimtar kada gwamnati ta dau dogon lokaci ta maida aikin da za ta ci gaba da yi ma al'umma shine wannan binciken kadai. Ya kamata ita gwamnati ta maida hankali akan yi ma talakawan kasan nan aiki, musamman ita wannan gwamnati 100% talakawan Najeriya sun ba ta goyen baya yanda ya kamata, har an kai matsayin talakawa suna sayen scratch card wa'inda yake za su tara kuɗi a asusun yin campaign ma ainihin gwamnatin APC dan mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari ya ci zabe. Kuma gashi Allah mai girma da daukaka ya kai shi ga nasara an ci zaben. To kada mashawarta da suke kewaye da mai girma General Buhari, irin ministoci da sauran masu ba shi shawara, kada amanta da ainihin ci gaba da yin aikin da zai taimaka ma kasan nan. Duk gaba ɗaya mu a matsayinmu na masu wa'azi wa'inda muke bin hanyoyin ƙasar nan, muna zirga-zirgar tafiye-tafiyen wa'azuzzuka, hanyoyin ƙasar nan gaba ɗaya sun lalace. Bayan haka za ka ga cewar mafi rinjaye in an samu rashin lafiya mai tsanani sai an bar ƙasar nan an tafi wata ƙaramar ƙasar da ba ta kai Najeriya arziki ba, kamar irin su Indiya, kamar irin su Masar, kamar irin su dai makwabtanmu. To kaga ya kamata a ce gwamnati ta maida hankali kan gine-ginen manya-manyan asibitoci da gyare-gyaren wa'innan hanyoyi da harkar abin da ya shafi ilimi da ainihin ɗaukar yaran nan matasa aiki da ainihin duba guraren da abubuwa suka lalace a ƙasar, a fi maida hankali a kan haka. Kada ainihin an so wa'innan dukiya da ake yi ya ɗauke hankalin gwamnati ya zamanto ba a maida hankali a kan aikin da ya kamata a yi ma 'yan ƙasa mutanen Najeriya ba. Saboda haka nake kira zuwa ga gwamnati da ta maida hankali ta yi la'akari da wa'innan abubuwa. Yanzu muna ganin yanda matasa suke zube a duk unguwar da ka shiga, za ka ga ɗimbin matasa wa'inda sun gama makaranta ba aiki, wasu sun gama degree, wasu sun gama masters, wasu sun gama NCE, wasu sun gama secondary school, ba su da halin da za su ci gaba da yin makaranta ta gaba. To bayan wannan suna nan zaune stranded ba sana'a. To a kirkiro da hanyoyin da za a koya ma yaran nan sana'o'in hannu, domin gaskiyar magana gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi da local government ba su iya ba ɗimbin yara matasan ƙasar nan aiki gaba ɗaya. Amma in an koya masu sana'o'i na hannu, wani a koya mai plumbing, wani a koya mai wayarin, wani ya koyi aikin kafinta, wani ya zama makaniki na mota, wani na babur, wani na kaza, wani na kaza, to wannan shi zai sa ainihin gwamnati ta samu sauƙi a kan irin wa'innan abubuwa da yake faruwa a ƙasar nan. To ina ganin in gwamnati ta ɗauki irin wannan salo da irin wannan tsari, babu shakka za a samu ɗimbin nasarori akan abubuwa da ake so a cimmawa a kasan nan insha Allah.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annishuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Kamar sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin baki daya, amma kafin nan bari mu taya wato mai martaba sarkin Buhari Alhaji Musa Muhammad Ijakoro mun cika shekaru 40 akan karagar mulki da fatan Allah ya ci gaba da yin jagora. Yanzu madadin kowa da kowa Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.